daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murar Amurka ne hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon VOA Africa birnin Yamaika mitoci 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyar dukan sazango FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Ladan Ibrahim Ayawa da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jin ragaman shirin a wannan hantsi.
Ni dai na haihu ranar Lahadi sai ina daki ni dai rabuwa na shi na karshe mu da bude shi ranar Alhamis da dare amma ƴar uwata da ce duk yayi sallah da asuba ranar Juma'a daga nan ne ya fita. Mu a zaton mu ya tafi shago ne. Mu a da su mayan ta hawo ya haddare shuru har gari ya waye shuru. Na marin ya fuskanci.
Daya daga cikin matan Ado daukaka mawaki da aka sace shi tun ranar Juma'a a jihar Adamawa. Za mu kawo kuma maimaitin shirin ciki da gaskiya muna kuma tafi da sharhin da jaridun arewacin Najeriya suka yi a mako da nasihar azumi da farko ga labaran duniya.
Asare assalamu alaikum. Da safiyar yau ne Prime Minister kasar Turkiya Binali Yildirim ya kira da hada kai daidai lokacin da mutane suka mutu a harin bom da aka kai a tashar jirgin saman kasar ke karuwa zuwa 36. Daya daga cikin ƴan majalisar zattawar kasan ya ce cikin adadin da suka mutu har da su ƴan kunar bakin waken wanda suka iso tashar jirgin cikin tasi a yammacin jiya Talata, inda da farko suka shiga budewa mutanen da ke zirga-zirga a wannan tashar wuta a harbin mai kai uwa da wabi. Kafin daga bisani suka tada bom musamman da aka ga ƴan sanda sun kusa kai gare su. Ministan Shari'a Becky Bozdag ya ce mutane da yawan sun ji rauni. Da farko mahukunta sun ce waɗanda suka ji rauni sun kai 147, amma daga bisani adadin ya haura haka. Wakilin murya Amurka da ke Istanbul Dorian Jones ya ce ɗaya daga cikin ƴan kunar bakin waken ya tada nasa bom ɗin ne a wajen tashar jirgin, inda mutane suke daga suna jiran mota. Kuma wannan wurin sautari za ka tarar da shi cike da ɗan mutum suna jiran abin hawa. Kana sauran biyunku an yi imanin cewa sun yi ƙoƙarin shiga cikin tashar wanda yake cike da ƴan sanda, amma ba su samu nasarar yin hakan ba. Sai dai kawo yanzu ba wanda ya ɗauki alhakin aikata wannan ɗanyen aiki wanda ya zo daidai da lokacin da gwamnatin ƙasar ke fama da tagwayen barazanan masu tashin wato tsananin kishin addini da ke kudu maso gabashin ƙasar. A cikin wannan satin ne za a sake komawa kotu a kan tuhumar da ake yi wa wasu 'yan jarida na ƙasar Morocco da ake zargi da karya dokar ƙasar. Babban laifin ko da ake tuhumar su da aikatawa shi ne horas da wasu 'yan uwansu 'yan jarida na ƙasar domin amfani da sabuwar hanyar amfani da manhajar wayar salula. Ƙungiyar Amnesty International ta ce ana tuhumar waɗannan 'yan jaridan su biyar ne da ƙoƙarin ganin sun cusa halin rashin da'a ga ƙasar, musamman ma gwamnatin, wadda kuma haka zai tozarta martabanta a idanun duniya. Muddin dai aka tabbatar da wannan laifin, to ana iya yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru 5 a gidan yari. Biyu daga cikinsu dai ana tuhumar su ne da cewa sun samu tallafi daga ƙasan waje domin gudanar da wannan ɗayan aiki. Jarida da ake kira Dutch NGO Free Press Unlimited, wadda sananna ce a ƙasar ta Morocco, ita ce ta samar da wannan manhajar wanda zai iya taimaka wa waɗannan 'yan jaridan na ƙasar Morocco rubuta labari da wallafa shi ba tare da matsala ba. Sai dai ƙungiyar ta Amnesty International ta yi kira ga ƙasar Morocco da ta jingina tuhumar da take waɗannan 'yan jaridan domin kawai sun samar da wannan manhajar da zai iya sa a rubuta labari cikin sauƙi. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mutane 8 ne suka mutu sakamakon raunin fashewar gurneti a wani gidan shan shayi da ke ƙasar Malaysia lokacin da wasu hamshakan 'yan kasuwa suke kallon wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar Turai na wannan shekarar. Sai dai 'yan sanda ba su bayyana dalilin wannan aukon wannan lamari ba, amma sun ce suna tsammani baya rasa nasaba da aikin ta'addanci. Jami'an 'yan sanda suka ce suna nan suna bincike domin gano waɗanda ake tuhuma. Suka ce sun fi danganta shi da gaba wanda ke da alaƙa da kasuwanci, kuma kila mutum ɗaya ne ko kuma fiye aka yi niyyar kai wannan hari, in ji muƙaddashin sufetan 'yan sandan jihar na Selangor Abdulrahim Jafar. Abdulrahim ya tabbatar cewa abin da ya fashe gurnet ne. Wani ma'aikacin gidan sayarda abubuwan shaye-shaye dake Movida a garin Ponchong dake wajen babban birnin kasar Kuala Lumpur yace akalla manyan mutane masu kuɗi ko kuma ƴan kasuwa ne suke kallon wasan da aka buga tsakanin Italy da Spain lokacin da wannan gurnetin ya fashe. Jiya Talata ne wata rana ce da kasar Britaniya ba za ta manta da ita ba, domin ko ita ce ranar farko da Prime Minister David Cameron ya gana da shugaban kungiyar tarayyar Turai a Brussels bayan da kasar ta Britaniya ta fice daga kungiyar tarayyar Turai. Ana sa ran da an sa ran Prime Minister ya huskanci tsauraran tambayoyi yadda kasar ta Britaniya ta fice a cikin wannan kungiyar. Da yake taron shugabannin kungiyar jawabi, shugaban kungiyar Jean Claude ya ce yana so Britaniya ta bayyana dalla-dalla menene matsayinta game da yadda za ta fice cikin wannan kungiyar, sai dai ba yau ba, ba kuma gobe ba. Sai dai shugaban kasar ta Britaniya ga bisa dukkan alamu ba su nuna wata azabbabi ba wajen bayyana wannan matakin ficewarsu daga cikin kungiyar. Hasalima Kamarun ya ce cewa yayi zai yi murabus ne sakamakon wannan kuri'an raba gardaman da 'yan kasar suka jefa.
Labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka, Ladan Ibrahim a yawa ya gabatar. Har yanzu ana neman mawakin Hausan nan Ado Daukaka wadda ya bace makon jiya ba da Juma'a ba, inda ya saki wani sabon fefe. Ga Ibrahim Abdulaziz da cigaban wannan rahoto.
Domin ɗaya daga cikin matansa Malama Hadiza Dauda, wanda ma bata daɗe da haihuwa ba, ta ce ya fita da zimmar zai je shagonsa ne, amma tun lokacin bai komo gida ba.
Ni dai na haihu ranar Lahadi, sai ina ɗaki ni dai rabuwa na da shi na ƙarshe mu rabu da shi ranar Alhamis da dare. Sai dawo ya shiga ɗaki ya gaishe mu kamar yadda ka sani, amma ƴar uwata ta ce ya yi sallan juma'a, ya yi sallah da asuba ranar Juma'a wacce garin Alhamis kenan. Daga nan ne ya fita. Mu a zatonmu ya tafi shago ne. Ma da tsumayen ta hau shi har dare shuru har gari ya waye shuru. Kuma kama neman namban wayan shi shuru ba ta shiga. Ta haka dai wasa da shi har rana mai kama ita mun yi shi jiya sanar kuma. Na marin ya fuskanci.
To kuwa tunanin ku me kuke tunani ya ja wannan bacewar tasa, domin wasu na danganta shi da batun harkar siyasa.
Mu dai mijin kuwa iya sanin mu ba a gaba da kowa a nan afuwan, amma da shike kaga sana'ar mawaki watakili yawo wani laifi ko ya tabo wani mu ba mu sani ba. Mu dai muna roƙo don an san Annabi a taimaka mana da addu'o'i, Allah ya bayyana mana shi da hakan ƴaƴansa
kamar iyalansa. Ita ma da take nuna damuwar ta hadakar kungiyar mawaka a jihar, ta yi Allah wadi da kuma yin kira ga waɗanda ma suka sace mawaƙin da su yi wa Allah su komo da shi. Malam Hassan Ahmad Albadawi da ake wa lakabi da kuka ga budurwa shi ne ma shugaban kungiyar mawaƙan jihar Adamawan.
Gaskiya iyalansa suna cikin tashin hankali sosai, saboda haka mu muna neman alfarma don Allah don Annabi waɗanda suka ɗauki wannan bawan Allah su duba girman wannan wata da ake ciki, su sako shi ya dawo cikin iyalansa. Idan kuma in iska ina gari su wa Allah su wa Annabi su fitar mana da ɗan uwanmu ya dawo cikin iyalansa.
Akwai wasu masu danganta lamarin da batun wani waka da ya yi inda ya cikaki ɗan siyasa, ku kuna tunanin haka?
Wannan abin ya zo akan wannan gaba, domin Ado ya sake wata wakar da ya yi wai gyara kayanka bai zama sauƙin muraba ba. Kuma dama an san mawaki idan ya ga abin da bai dace ba wanda gwamnati take, tun da lokacin da gwamnati za ta hau zaɓe lokacin da ake kamfen mawaƙin ake nema su wuce gaba wurin faɗakar da mutane su faɗi maganganu za a yi kaza za a yi kaza, kuma ya kamata a ce in ba a yi ba mawaƙin ya fito.
Kan zuma da yaro na 'yan sandan jihar Adamawan ta ko baza komanta domin gano inda aka yi da mawaƙin Hausan. SP Usman Abubakar da ke zama kakakin runa na 'yan sandan jihar Adamawan ya kuma bayyana irin kokarin da suke yi a yanzu.
Idan muka samu wannan labarin bacewar shi Ado Daukaka, kokarin mun kara kaimi musamman da muna da wannan department din na antikidatin a sai ku mu to musamman ma mun kira shi wannan da ke kula da wannan bangaren din su kokarin su da azanta da su.
Yanzu a zuma da tuni masoyansa ma suka fara alakan ta bacewar ta sane da sabar wakar da ya mai taken gyara kayanka. Ibrahim Abdulaziz, Sashin Hausa na muryar Amurka, daga Yola a Najeriya.
To Allah ya kyauta ka, mun mu kawo muku shirin mu na gaba sai a shakata da wannan fefe dake bisa inji. Sauraro ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Da yaje suka yi magana yace duk ya amsa abun dan duk sun maro rubuta a takarda har maganan maganin da ya kawo da komai duk ya amsa a wurin. Da suka zo su kuma sai ta suka yi karma ya so mai yadda ya ce wai ya ma sani ko ma ya taba gani na. Da muka je sai ya ce shi ya fasa rantsuwa gaskiya ba zai rantse ba, sai ya ce to abin da ake tuhuman ka da ka aikata ka yadda kenan.
Jama'a assalamu alaikum. A shirinmu da ya gabata mun ba da dauko batun Aisha Abdullahi Muhammad wadda ta yi zargin cewar wani mai suna Sagir Lawal a garin Gwarzo dake jihar Kano ya bata wani cingam da aka sanya wani abu a cikinsa, kuma da ta ci cingam din nan sai ya samu sukunin yin lalata da ita har ta samu ciki, cikin da aka zo ake gardama har yanzu a kai. Ta ce ya ba ta magani domin ta zubar da cikin, to amma ciki bai zuba ba. Bayan ta haifi jaririya kuma ya nemi da a kashe ta ko kuma a yarda ita abubuwan da su ma, Aisha ta ce duk ta ki ta yi su. To a makon jiya din mun tsaya inda take bayanin komawar ta Gwarzo da jaririya daga inda ta haihu, da kuma kiran da suka yi masa Gir Lawal kan ya zo su san yadda za su yi.
Da muka zo Gwarzon sai muka kira shi, da muka kira shi a wayan ita Nafisa, sai ya daga sai ya ce ya magana mu, sai na ce eh ka zo gani a Gwarzon, sai ya ce ni da waye, sai na ce ni kadai. Sai kuma na zo ne, sai ita Nafisa ta ce in ce ni da ita ne, sai na ce ni da Nafisa ne, sai ta yi shi yanzu yana makaranta.
To amma da ya fahimci ba ita kadai bace, sai tura wani abokinsa mai suna Abubakar Raul wanda aka ce kani ne ga gwamna.
Ya kashe wayan sai turo abokin shi Sha Abubakar Raul. Da ya turo shi ya zo ya ga yarinya sai ya ce shi ba abin da zai iya cewa akan case din nan, dan shi gaskiya bai san komai a ciki ba. Sai ya tafi ya ce sai dai in shi baban yarinyar ya zo ya faɗa haka. Da suka tafi sai suka da sake dawowa su biyu da wani abokin su wai Salisu. Shikenan su da suka zo da shi Salisun yana gani yarinyar sai ya kama magana wai ai wannan ba Esther bace, dan wannan ba ta kama da su ba, su gajejjeru ita kuma ga ta doguwa. Nan dai antuma ta ce in ka daka ta wannan yarinya ai dole ka ganta su karama haka, tunda bakwai ne ce dole ka ganta a haka. Nan dai suka yi ta musu ne a sannan sai na tafi can Kano wurin kawunmu. To da na je gidan haka ba kowa, sai na tafi can wurin kakarmu, ita ma na je ban same ta ba, sai na je makwabtansu na kwana. Da safe sai suka yi min waya nan Gwarzon, suka ce in zo amma je an kai case din gurin Hisba, dan ya zo da shi da abokanansa ya musa. To sai muka je wurin Hisba washe gari, suka tattambe ni duk na gaya musu abin da ya faru. Shi ma suka kira shi a sannan sai muka samu a office din da awa. Sai shi da awan ya kira shi ya ce da awa ne daga Gwarzo in Hisba boat, ya ce to yana makaranta yanzu, ya ce to yana gayyatar shi da daddare ya zo za su yi wata magana. Da ya je suka yi magana ya ce duk ya amsa abun dan duk sun maro rubuta a takarda har maganan maganin da ya kawo da komai duk ya amsa a wurin. To sai ya tafi bayan sun koma da ya ce washe gari mu dawo da mu da su. To da muka koma sai abokanan nashi suka yi ta wannan akai wai kar ya so mai dawo wannan yarinyar wai ai ba ta su bace, shi bai ma yi magana ba, duk su ne suke ta magana a gurin. To akwai wani dan uwansa ana ce mishi Musa, shi ma dai a his passport din yake. Sai ya kore abokanan nasu gaba ɗaya har ma da itar uwata Nafi sai ta disfuta. Sai ya ce da ni da shi matsa, sai ya mai tambayi yace gaskiya duk abin da ya faru da abin da na faɗa haka ne. Shine yace to kaga dai wannan yarinya ta haka ne, shawaran da zan baka. Ya kirga mishi ma watanni tun daga lokacin da abin ya faru har wannan, yace kaga wata bakwai ya kuma a musulunci ce ma wata bakwai dani. Shine yace haka ne, sai yace to kaga kawai abin da za a yi, wayannan abokanan naka za su kai ka ne su baro ka, ka yadda da abin da ake magana akai a san yanda za a yi. In za ka aure ta ne to ku zauna ku rike, in kuma ba za ka aure ta ba ta ka dinga kula da yarka ta sha maka tana gama sai ta yi auren ta kai kuma ka amshi yarka. Suka yi dai magana, ya shiru ya ce to sai ya je ya yi shawara dan yanzu ma ƴan uwan shi ba su sani ba daga shi sai abokanansa. Sai ya ce to ka je ka same su ka ga musu. To tunda suka tafi ba su sami ƴan uwan nashi ya faɗa mishi ba, bai samu kowa ba, har dai shi wannan Musa ya gaji sai je ga ƴan uwan shi a gida, ya ce gashi ga case din da ake ciki. Da suka zo su kuma sai ta suka yi kar ma ya so mai yadda ya ce wai ya ma sani ko ma ya taba gani na, kawai ya ce bai ma taba gani na ba, suka gaya mishi. Nan dai hisba din ma daga ƙarshe idan ma ta kira su zo sai su ki zuwa, in ta ce su zo sai su ki zuwa, sai komandan hisba na nan gwarza ya ce shi wannan case din tunda ya fara zama haka bari ya tura mu zuwa kotu. Ya rubuta takarda a ranar muka je muka kai kotu, suka ce sati mai zuwa mu zo. Aka kai musu samati sati mai zuwa sai muka je gaba ɗaya. Shi alƙalin ya tambaye ni din na gaya mishi abin da ya faru, shi kuma da ya tambaye shi sai ce wai shi wallahi bai sani ba, bai taba gani na ba, ya dai taba gani na sau ɗaya zan wuce. Sai ya ce to za ka rantse ka ce baka taba ganinta ba. Sai ya shiru sai ya ce za ka rantse ka ce wani abu bai taba shiga tsakaninku da ita ba har gashi ta zo take cewa ta haihu. Sai ya ce eh zai rantse. Sai ya ce to mu je ranar Juma'a mu dawo ya rantse. Ranar Juma'a sai muka koma da ni da shi da ƴan uwan shi mu ma da ƴan uwan mu, da muka je sai ya ce shi ya fasa rantsuwa gaskiya ba zai rantse ba. Sai ya ce to abinda ake tuhumin ka da ka aikata ka yadda kenan. Sai ya ce to shikenan mu je ranar Monday mu dawo zai yanke hukunci. To da muka koma ranar Monday sai ya ce wai shi ya kori kara mu je mu mai da kara gurin ƴan hisba ko kuma gurin ƴan sanda a kara yin bincike akan case din. Sai muka ce to a sannan muna fitowa sai wan baban ya je samu nan komandan hisba na nan gwarzon. Sai komandan hisba ya ce shawaran da zai ba mu kowa mu tafi can hisba board na sharada mu je can, a can ne za su je duk ma me za a yi za su tsaya akan magana. Sai muka ce to a ranan muka tafi can hisba din na can sharadar muka je aka shigar da case din da komai aka kai musu nan san maci aka tura gwarza board takarda suka je suka kai wa gidan siyaran washe gari suka zo. Da suka zo aka tambaye su sai cai shi wallahi bai sani ba, bai ma taba gani na ba. Nan dai aka kira shi dai yayi magana a rubuta wani statement nashi da wannan yace shi ba abin da ya rubuta, amma ya yarda ma ya rubuta wani abu to na kenan ya yadda da laifin da ake tuhuman shi. Haji aka tura mu wurin wani lawyer a nan cikin hisba din. Da muka je wurin shi ya tambaye shi yace wai ya tambaye ni ka yace na san shi. Nace sai yace kai ka san ta? Sai ce a shi bai taba gani na ba. Sai yace to ya zai baka taba ganinta ba, ta ce kuma kai ne kai mata ciki har ta haihu. Sai yayi shiru sai yace to tunda ka ce haka kawai yanzu ne abin da za a yi, zan rubuta takarda ku je a yi test din jini da kai da yarinyar. Sai uwan shi suka dinga magana suna ta zage-zage ya za a ce za a je a yi test din jini su wanda.
To abin da dama nake son tambaya shi dan waye
shi wannan baban su yayi ciya mu a nan gwarzo, sunan shi Lawan Hassan amma ya rasu baban nasu. To nan dai suka yi ta wannan wai su wallahi ba za a je a yi test din ba, suka nemi ma suna zagin shi wannan lawyer din. To nan dai mutanen cikin hisban suka tattaso musu har yana cewa shi bari ma ya zo ya tafi makaranta me da me. aka hana shi tafiya makaranta aka tura mi aka ce yace shi wannan barista din yace wai mu je a rubuta takarda mu je can state CID daga can za mu je kotu daga kotu sai mu je a je ai test din jini sai muka ce to a ranar an rubuta takardan aka tura mu can state CID din to kafin mu tafi wanda aka ba case din a hannun shi nan OC na cikin Hisbam sai su kira shi nan suka hana shi dai ya zo mu tafi sai ya zo zai tafi sai su kira shi su wannan ko me suke gaya mai har won babun mu ya fara jin haushi ji ya kama yi masa magana sai ya ce won babun mu ya ashi bai da damar yin magana tunda shi kara ya kawo su ne suke da damar da za su yi magana su komai shine yace to shikenan yayi shiru sai ya koma gefe har dai wurin karfe 6 na yamma sannan ya zo muka shiga mota muka je state CID din da muka je suka ce su yamma ta yi yanzu za su tashi ne me yasa ana da casting safi ba za a kawo ba sai yanzu da yamma
to magana dai ta doshi kotu a kasance da mu a shiri na gaba a madadin Zainab Babaji Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya
za ku ji wani shirin ranar Litinin da safe idan Allah ya kai mu yanzu kuma ga Mustafa Nasir ba tsare da sharhin da wasu jaridun arewacin Najeriya suka yi a mako
da jaridar Blueprint za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako da daya daga cikin manyan labaran ta da ke nuna cewa wata kotu a kasar Burtaniya ta yanke hukuncin daurin shekaru 9 ga wani malamin addinin Krista dan Najeriya mai suna Samuel Kayode saboda samun shi da laifin yin sama da fadi da wasu kudaden Ingila fan miliyan 4.1 a can gefe guda kuma jaridar ta Blueprint ta bugu labarin da ke nuna cewa shugabannin jam'iyyar PDP mai adawa na jihohin Najeriya guda 24 sun nuna goyon bayan su ga tsohon gwamnan jihar Kaduna Sanata Ahmed Makarfi jaridar leadership kuwa ta bugo wani labarin da ke nuna cewa shugaban yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya janye yan sandar kwantar da tarzoma da ake kira Mapol daga daidaikun jama'a tare da maida su wuraren su na ainihi da aka sani a cikin aikin dan sanda a can bangare guda kuma jaridar ta leadership ta ambatu ministan cikin gida na Najeriya General Abdulrahman Dambazau mai retire yana cewa yana sani da sakaci akan sha'anin tsaro bayan da aka fasa gidan yarin kuje dake Abuja a can cikin jaridar People's Daily kuwa ta bugu wani labari ne da ke nuna yadda hukumar zaben Najeriya ke shirin daukar matakin kara ilmantar da jama'a game da katin zabe kafin isowar zaben shekara ta 2019 idan Allah ya kai mu to ita ma da jaridar ta People's Daily ta tabo batun rikicin da ya addabi jam'iyyar ta PDP a Najeriya inda ta ambatu Sanata Ahmed Makarfin yana cewa mai yiwa ne ma rikicin da ya addabi jam'iyyar ta PDP ya yi sanadiyar rugujewar jam'iyyar gaba daya. Jaridar Daily Trust kuwa ta yi babban labarin ta ne da ke nuna cewa wata kotu a Abuja ta bayar da belin shugaban majalisar dattawan Najeriya Sanata Bukola Saraki tare da mataimakinsa bayan da suka yi bayyanar farko a kotun bisa zargin yin dokokin bugi a majalisar. A ƙarshe dai da jaridar ta Daily Trust za mu kammala da labarin ta da ke nuna cewa an kashe mutane 8 a wani rikicin Fulani da manoma a can cikin ƙaramar hukumar Gire da ke cikin jihar Adamawa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Gaya da Mustapha Nasiru Batsari, lokaci ne da za mu kawo muku nasiha kan azumi.
Sunana Ibrahim Muhammad Duguri, sarkin malaman Duguri kuma shugaban majalisar malamai na babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. To alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyil karim a waɗannan kwanuka na goma na ƙarshen wannan wata mai girman daraja wata Ramadan suna kunshe da alkhairi da kuma albarkoki masu tarin yawa. Sirrin da ke cikin Ramadan shine kwanuka Ramadan suna karewa kuma alkhairin sai na karuwa. daga cikin alkhairan da Allah ya tara da mana a cikin wannan goman karshe shine akwai daren nan mai girman daraja daren Lailatul Qadri wanda Allah ya saukar daga Alqur'ani daga Ahlul Mahfuz zuwa saman duniya a cikin sa sannan aka ci gaba da wahayin sa wa manzo sallallahu alaihi wasallama tsawon rayuwarsa a duniya yana annabi manzo sannan kuma a cikin wannan daren akwai addu'o'i da yawa da kuma ibadoji na neman tsari da kuma neman biyan bukatar duniya da lahira to idan mutum yayi Allah ya datar da shi ya karba to khairu min alf shahr wato ma'ana ya fi watanni dubu alkhairi in kai lissafin watanni dubu zaka samu kusan shekaru 84 ne babu kada to kaga duk wanda ya dace Allah ya karbi ibadar sa ya amsa ya biya mishi bukatun sa a duniya da lahirar sa ya samu wannan garaban sa to babu shakka Allah ya taimake shi ya zabe sannan a cikin wannan waɗannan goman karshe wato bawa yana kare kusanta zuwa ga ubangijin sa wanda in aka zo kusan karshen wato a tuna da bayin Allah waɗanda Allah ya nufa wato a ainihin taimaka musu kamar marayu kamar mabukata miskinai da fakirai da kuma dukkan waɗanda suke cikin kunci da rayuwa musamman abin da ya shafi muhimmanci akan zakatul fitr wato zakar komo wanda ake fitarwa kafin zuwa sallar Eid kuma muna addu'a ma wannan gidan radio da yake wayarwa da mutane kai akan al'amura muna fata da ku ma'aikatan da kuma sauraron kowa Allah ya hada mu cikin aikin nan da lada baki daya ya sa mu dace
to Allah ya sa mu dace karfe 3:26 da rabi na dare sashin Hausa na Murya Amurka ke magana ga kadan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari a kwadin sakonni
Assalamu alaikum sashin Hausa na Murya Amurka Murya Amurka don Allah ku gayawa masu hannu da shuni da masu madafin iko a tarayyar Najeriya da cewa shi koyi da yadda Dr. Rabi Musa Kwankwaso sanata ta Kano tsakiya yayi na ba da naira 500,000 ga kowane gidan yari da ke tarayyar Najeriya domin a yi belin waɗanda ke da tara don su dawo a gidajensu su aiwatar da azumin watan Ramadana mai albarka wannan ba ƙaramin jihadi ba ne kuma ba ƙaramin tallafi ne ga cikin addinin musulunci ba don haka masu hannu da shuni ku koyi da wannan ba Allah kana muƙala godiya ga Dr. Aminu Waziri Tambola White Honorable Aminu Waziri Tambola gwamnan Sokoto da ya ƙara keɓe naira 5,000,000 ƙari ga yadda ake bayarwa a ciyar da talakawa a cikin wannan wata na Ramadana don haka wannan aiki ba ƙaramin aiki ba ne kuma talakawa suna godiya a kan wannan mai magana da yanu atun tambuwar sokotuttun Najeriya
to madalla shi ya kamu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice
da safiyar yau ne Prime Minister kasar Turkiya Binali Yildirim ya yi kira da haɗa kai a daidai lokacin da mutane suka mutu a haɗarin bom ɗin da aka tayar a tashar jirgin sama yake karuwa zuwa 36 daya daga cikin yan majalisar zartarwar gwamnatin kasar ya ce cikin waɗanda suka mutu har da yan ƙunar bakin waken su uku waɗanda suka iso tashar jirgin cikin tasi da yammacin jiya Talata inda da farko suka shiga buɗewa mutane da ke zirga-zirga a wannan tashar wuta a harbin mai kan wadawa biyu kafin daga bisani suka tada bom musamman da so ga yan sanda sun kusa kai gare su mutane takwas ne suka samu rauni sakamakon fashewar gurneti a wani gidan shan shayi da ke kasar Malaysia a lokacin da wasu hamshakan yan kasuwa suke kallon wasan kwallon kafa na kasashen turai na wannan shekarar sai da yan sanda ba su bayyana dalilin wannan lamari ba amma dai sun ce ba su tsammani yana da nasaba da aikin ta'addanci sai dai kila wani abu ne tsakanin wasu mutane waɗanda suke da alaka da harkan kasuwanci jami'an yan sanda suka ce suna nan suna binciken ganin gano waɗanda ake tuhuma suka ce sun fi danganta shi da gaba wanda ke da alaka da kasuwanci a cikin
to madalla a gaishe ka masu sauraro da haka Allah kawo ƙarshen shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can da la'asar za ku saki jin wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye kamar kullum masu gatarwa ciki har da shirin himma ba ta garago da Ladan Ibrahim a yau ɗinke shiryawa kuma gabatar yanzu a madadin Ladan da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Cibahi Radio Dodo ne wanda kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya Charles Hall da ya riga masa a nan ne sahabo Imam Ali Zan da aka ta yi sallama da ku mu zama lafiya.